Sashin Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga nan ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, kuma koyaushe za a iya samun wa duniyar gizo a voahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan Abuja saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe wasu ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar helikwatarmu da ke birnin Washington DC, gundumar Columbia. Shirin na musamman zai kunshi rahoto kan dokar da shugaba Buhari ya sanya wa hannu ta dakatar da fita a Abuja, Lagos da Ogun, sai bayanai daga zauren muryar Amurka kan bunƙasa rayuwar mata. Daga nan za mu kawo muku shirin na yanayi da muhalli, sai mu karkare da bitar jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Amma duk kafin wannan, a gyara zama don sauraron labarun duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Vietnam ta zama ta baya-bayan nan da ta ayyana dokar hana zirga-zirga a duk faɗinta saboda cutar coronavirus. Dokar hana fitar ta tsawon kwanaki 15 za ta fara aiki ne daga yau dinnan Laraba, inda jami'ai suka yi ta gargaɗi ga jama'a da su daina duk wani taron da ya kai na yawan mutane 3 zuwa sama. Akwai mutane 112 da aka tabbatar sun kamu da cutar a Vietnam, amma babu wanda ya mutu, kuma hukumomin kasar na son abin ya tsaya a haka. Idan za a tuna da shugaban Amurka Donald Trump a watan jiya ya ce yana ganin cutar ta coronavirus za ta lafa kuma ta ɓace baki ɗaya, yayin da yanayin zafi yakan kama a akasarin sassan duniya. To amma a yayin da zafi da kuma mutane ke iya tasiri kan yaduwar cutar, hukumar lafiya ta duniya ta faɗi jiya Laraba cewa babu wata shaidar da ta nuna cewa zafi na iya rage yawan sabbin kamuwa da cutar, kuma ita bata ma san tsawon lokacin da wannan annobar za ta yi a duniya ba. Jiya Talata, kasuwannin hannayen jarin Amurka sun yi wata irin faduwa a farkon kwata irin wadda ba su taba yi ba. Kasuwar Dow Jones ta rikito da maki 413, wato kashi 2%. Kasuwar da Standard & Poor ma ta yi kasa da maki 2%, sannan Nasdaq ta fadi da kashi 1%. Amma akasarin kasuwannin Turai da Asiya sun tashi a jiya din da yar murmurewa. Rudaman da annobar cutar coronavirus ta haddasa a bangaren tattalin arziki ya sa Dow faduwar kashi 23 cikin 100 tun daga watan Janairu, faduwar da bata taba yin irinta a kwatan farko ba a tarihi. Haka zalika, watan Maris ya kasance wata mafi muni ga kasuwar ta Dow tun bayan durkushewar tattalin arzikin Amurka na shekarar 2008. A yayin da wasu masu lura da al'amura ke cewa kasuwar ta Wall Street bata ma kai makurar faduwar da za ta yi ba, wasu kuwa na ganin da zarar cutar corona ta kau kasuwar za ta zaburo. Suka ce wasu masu saka jari, ciki har da jagororin manyan kamfanoni, sun shiga rububin sayan hannayen jarin kamfanoninsu da ma na sauran a farashi mai rahusa, wanda wannan wata alama ce cewa wata babbar farfadowar tattalin arziki na nan tafi. Ana zargin kasar Turkiya da katse ruwan sha a matsayin wani makami na yakar kurdawan kasar Siriya a daidai lokacin da ake fama da bala'in cutar corona. To amma kasar ta Turkiya ta yi watsi da zargin, wanda ta ce ya rufa ne kawai. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta yi gargaɗi jiya Talata cewa kin barin yankunan kurdawa da ke arewa maso gabashin Siriya su samu isasshen ruwa, da gurgunta yunkurin kungiyoyin ayyukan jinƙai wajen shirin kare al'ummomi masu fuskantar barazanar annobar COVID-19. Muhimmiyar madatsar ruwan nan ta Aluk na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ta takaddama a kansu. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce madatsar ruwan ta yi aiki a tsawon watan Maris jifa-jifa, kuma yanzu an ma rufe kwata-kwata. A halin da ake ciki kuma, a yayin da shu'umar cutar nan na coronavirus ke ta yaduwa a faɗin duniya, shugabannin kurdawa da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun shiga gargaɗin cewa muddin dabban mayakan ISIS da ake rike da su a arewa maso gabashin Siriya suka kamu da wannan mugunyar cutar, to za a ga wani babban bala'i. Kungiyar SDF, wadda gamayya ce ta kungiyoyin sojin da kurdawa ke jagoranta, wadda kuma ta kasance babbar kawar Amurka a yaki da kungiyar ISIS a Siriya, ta ce akwai matukar yiwuwar hakan saboda hukumomin yankin ba su da sukuni da kuma kayan aikin daƙile yaduwar cutar. Matsawar wannan cutar ta isa waɗannan gidajen yaren za ta fi ƙarfinmu, a cewar Nuri Mahmud, wani babban jami'in ƙungiyar dakarun SDF. Ya ƙara da cewa idan duniya ma da kanta fama take yi a yunkurinta na tsaida yaduwar wannan cutar, to kai kanka ka san da mutukar wuya mu iya shawo kanta ganin yadda muke da ragaggen karfi. Hukumomi a Somaliland, wani yankin kasar Somalia da ya ayyana kansa a matsayin jamhuriya mai yauci, sun ce a karon farko an samu mutane biyu da cutar corona a jiya Talata. Jami'an kiwon lafiya a Hargeisa, babban birnin yankin, sun ce samfurin jinin da aka dauka daga wasu mutane biyu, wato da wani dan kasar wanda ya kai ziyara Burtaniya da kuma wani dan kasar China, sun nuna mutanen biyu na dauke da cutar ta COVID-19. Yanzu dai hukumomin yankin sun shiga farautar mutanen da suka yi mu'amala da waɗannan mutane biyu. Yankin na Somaliland dai ya ayyana yancin kansa daga ƙasar Somalia ne a watan Mayun shekarar 1991. To amma tun sannan bai samu amincewar ƙasashen duniya ba. Idan aka hada da waɗannan mutanen biyu, zuwa yanzu dunkulalliyar ƙasar Somalia na da masu dauke da cutar tabbatattu biyar, kuma dukkansu na da nasaba da tafiye-tafiye. Wata tawagar kungiyar Taliban ta isa Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, jiya Talata don ta shaidi sakin wasu 'ya'yanta 5,000 da aka kama a matsayin fursunoni waɗanda za a sake su ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musanyar fursunoni da gwamnatin kasar Afghanistan, kamar yadda Amurka ta taimaka aka cimma. Wannan ne dai karon farko da wasu wakilan kungiyar 'yan tawayen suka kai ziyara babban birnin kasar. Tun bayan da wata mamayar sojin da Amurka ta jagoranta wadda ta kai ga fatattakar kungiyar ta Taliban daga mulki yau kusan shekaru 19 da suka gabata.
Jira Abuja don tabbatar da bin dokar dakatar da mutane daga yawo dare da rana da rigakafin yaduwar cutar coronavirus. Birnin sai masu ayyuka na musamman ne kamar masu raba kayan abinci, jami'an wutar lantarki, 'yan jarida da makamantansu da kan fito suna gudanar da aiki a takaice. Akalla dai mutane kan fito kofar gidajensu su dan shakata da tattaunawa kan wannan yanayi da ba a saba ganin irinsa ba a baya. Matakin daidai shafi Abuja, Lagos da Ogun zai kai mako biyu nan gaba kamar yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarni. Da alamu talakawan da ke zaune a yankunan masu hannu da shuni ka iya shiga karancin abinci, matukar dai ba su samu tallafi daga gwamnati da sauran masu hannu da shuni ba. A wannan rahoto, Umar Faruk Musa ya zanta da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami, wanda ya yi bayani kan sanya hannu ga dokar dakatar da zirga-zirgar da shugaba Buhari ya sanya wa hannu, da hakan ko bai rasa nasaba da yanda wasu ke cewa shugaban ma ba shi da hurumin yin hakan in ba tare da zaman majalisa ba.
Bayanai tsakankanin masana ya nuna cewa hanya mafi sauki, mafi alheri ta gaugawa ta hana yaduwar ta shine takaita cuɗanya tsakankanin al'umma. Kuma wannan jawabi da shugaban kasa ya yi da kuma ainihin ita doka wadda ya samu hannu ta ainihin rage zirga-zirga suna da nasaba da manufa ta ainihin ganin cewa ita wannan doka wanda wannan cutar an kange ta a hana ta yawaita yaduwa tsakankanin al'umma kamar yadda dokoki na kasa haɗi da dokar da ake kira dokar killacewa wato quarantine da kuma ainihin wasu sashe na tsarin mulkin Najeriya da kuma dokoki irin na ƙasa da ƙasa da Najeriya ta samu hannu suka amince idan bukata ta kama musamman akan damuwa wanda ke da nasaba da annoba. Saboda doka ce da ke ta samu asali akan dokoki na Najeriya, tsarin mulkin Najeriya, dokokin da ke wanzuwa a Najeriya, dokoki na ƙasa da ƙasa da Najeriya ta sa hannu tsakaninta da sauran ƙasashen duniya a cikin yanayi irin wannan na maganin annoba idan ta taso.
Amma har yanzu akwai wasu masana shari'a da suke korafi cewa dokoki ba su ba shugaban kasa iko da ƙarfin yin wasu abubuwan da za su iya takurawa al'ummar kasa, su hana su hanyoyin abincinsu, su hana su rayuwa kamar da suka saba, da sunan cewar za a takaita mu'amalarsu domin yaƙi da wani ciwo. Ba a ganin wannan kila abun damuwa ne da ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari da kamar za a share hawaye na al'ummar kasa ko da kuwa doka ta ba da iko a yaka.
A na farko ne ya kamata ka fahimci cewa bukata wadda ta tilasta ɗaukar matakan da shugaban kasa ya ɗauka bukata ce wadda ke da nasaba da annoba. Saboda haka a bisa tsari na doka, idan babu wani dalili mai ƙarfi irin na doka wanda ke da nasaba da annoba, doka kamar yadda ta ce ba ta ba shugaban kasa dama na tauye ma mutane ma'auni na hada-hada ba. Amma idan ba su ba bala'i da annoba makamancin wannan ya taso, shine nake mai bijayo hankalinka akan tanade-tanade na tsarin mulki, akan tanade-tanade na dokoki na gida, akan tanade-tanade na dokoki waɗanda Najeriya da sauran kasashen duniya suka sa mu hannu. Abu mafi al'adar ka fahimci cewa idan bukata ta taso irin ta annoba, tsarin mulkin ƙasar Najeriya, dokokin da ke da nasaba da annoba da ke wanzuwa a Najeriya da dokoki wanda Najeriya da sauran kasashen duniya suka sa mu hannu, sun ba shugaban ƙasa dama ya kange hada-hada al'umma. Yadda kai ɗan ƙasa kake tunanin kana da haƙƙin kai kawo haka ɗan ƙasa wanda bai kamu da cuta wanda ke da nasaba da annoba ba yake da haƙƙi na gwamnati ta bashi kariya na ganin da cewa bai kamu da irin wannan cuta ba, bai samu kanshi cikin ƙanki na ainihin rashin lafiya na annoba ba.
Ministan Shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruku, Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Muna kawo muku wannan shiri ne na musamman daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja, inda kai tsaye za mu shiga zauren da ya tattauna kan lamuran bunƙasar rayuwar mata da mukan gabatar a wata-wata a nan Abuja. Ga bayanin tsohuwar 'yar majalisar wakilai Asabe Belita Bashir.
Idan an duba population na Najeriya, mata suka fi yawa, amma idan an zo batun raba makamai ko kuma a sai zaɓe, ana mayar da mata baya. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zona suna ta discourage, suna hana a zaɓe mu. Idan kuma an zo a raba makamai, sai ba a yi ba kwata-kwata ba a sa ba mace. Za ka gani idan makamai sun kai ko goma wanda za a ba mutane, da kyar za a ba mace guda ɗaya.
Rashin haɗin kai tsakanin mata na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo koma bayan mata ta ɓangaren siyasa, inji shugabar mata ta jam'iyyar PDP Hajiya Hauwa Bukar.
Abin da yake kawo koma baya a siyasa game da mata, na ɗaya tukuna mazan ma ba su ma san yadda za a yi tafiyar da harkar matan ba, tunda mu matan ya kamata mu jajirce mu san yadda za mu yi mu haɗa kanmu, na ɗaya. Na biyu, in muka sa muka haɗa kanmu, yanzu duk wani gwamnati da zai shigo sai mun zauna da su, sai mun yi sun mana alkawari me za su ba mu kafin ma a ce za a yi wani zaɓe ko ko za a je a koyi bayan wani ɗan takara.
Malama Sayyada Alaika ta ce mazan da Allah ya dora wa nauyin mata a wuyansu ya kamata su taimaka su tallafa musu da sana'ar da za ta inganta rayuwarsu.
Mu mata gashi mu ne muka fitowa zaɓe a wahala, mu ne muke wahala a gidaddajinmu da yara da me, amma har yanzu an kasa fahimtar yadda za a yi. To kamar yadda Hajiya ta faɗa ne, a haɗa kai, su kuma maza su waiwaye mu su taimake mu. Mu abinda muke so babu kaman a tallafa mana sana'o'i, kiwon lafiyarmu, abinda muke so kenan mu mata, bai wuce haka ba.
Hajiya Mairam Muhammad Modi ta koka game da yadda wasu mazan ke cin mutuncin mata a bayyane ba tare da an ɗauki wani ƙwaƙƙwaran mataki a kansu ba.
Abin takaici shi ne sai a duke mu a hana mu kuka. Akwai wani video da na gani a Najeriya ne kawai za a iya yin wannan, ɗan nefa ne da ya je zai ci mutuncin mace, a nan yake faɗa zai mata fyaɗe. Karki ce wai a ɓoye ne, irin abubuwan da mata ke fuskanta kenan, har ya fito bainin jama'a akan aikinta take yi nan nefa, da namiji ne zai iya ce zai mishi wannan fyaɗe. To me aka yi mishi, dan Allah me kika ji aka yi mishi har yau?
Wasu wakilai daga kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin mata sun bayyana ra'ayinsu dangane da irin matsalolin da mata ke fuskanta, tare da jaddada ƙoƙarin da kungiyoyin nasu ke yi kan kare haƙƙoƙin na mata.
To rafa dai tana taimakawa mata sosai a kwato musu haƙƙinsu da kuma haƙƙinsu, kuma muna nan muna ba mutane mata grants da za muna taimaka musu a harkan sana'a, inda za su iya zaman kansu, za su iya kwato kansu inci. Muna project da yawa da yake taimakawa mata, kuma in mun ganda kwai gari da ake cin zalin mata da yawa, muna ɗaga murya don a yi adjusting penal code da zai shafi mutane tantan mata ya taimaka musu.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi, da duk mata za ta fito siyasa in ba ta da ilimin Muhammadiya da zai mata seti da kuma na boko da za a dama da ita, to gaskiya fi sabilillahi da mugun rawa gwamnatin tashi.
a lokacin da danka ya kai munzalin da ya kamata mu mata mu yi musu magana ma ba mu musu sai ki danga kai kamar kawai da ta imagination ta sani to anan muka ƙara samun lapses
kaman violence against person prohibition bill wanda aka riga aka yi passing a national assembly shi wannan bill din zai taimaka mu mata idan dai har ana amfani da shi kaman kan fyaɗe kan divorce na mata duk dai abinda mata suke ciki yanzu suke suffering sannan kuma akwai child rights act shi ma da yawa an yi passing nashi amma wa'ansu jahohuna duk ba su yi passing ba
gaskiya abu na farko da muke bukata a matsayin mu na mata shine muna bukatar mu tausayawa kanmu mu daina yin kishin banza da kuma bakin ciki wa juna yawanci za ku ga tsakanin mu ne muke cin kafar juna zaka ga ko da a ce a gidan aure ne to zaka ga mace a ce ta fi rigima da uwan miji ko kanwar miji ko yan miji shi uban miji zai dan saukaka ko shi kanin miji sai ka ga wani lokacin ma yana saukakawa tsakanin su da matar so wannan da abun da yake kawowa har da kauyanci da rashin wayewar kai so idan muka yi tunani cewa idan muna rigima da junan mu to wannan yana kashe mana wannan hadin kan mu kuma ba abin da zai samu ci gaba in ba shi da hadin kai
daga bisani sauran matan da suka halarci taron sun bada tasu gudummawar tare da bada shawarwari kan yadda za a warware matsalolin da aka bayyana suna addabar mata a Najeriya
wannan mafi ade ne biko ka dauki yaro da bai isa ya san namiji ba ka je ka hada shi da babba ai masa aure ya fara ya samu cuta na daya an hana yarin nan ilimi shi kansa wani bala'i ne ga kasa saboda idan baki da yarin yadda ke da ilimi ya za a yi ta tayar da yara wadanda su ne shugaban gobe da tarbiyya kwarai
akwai wata yarinta da na rika a Kano haka aka yi mata kubura Allah ya jikanta da rahama that thing leads to her death amma daga baya mahaifiyar ta ce kada yin taking up the case cewa kada mu bata mana suna da sauransu kun gani amma yanda nake tafiyar da case din ma sai kun ga yanda su police hawan ke yi min kaman dariya kaman menene haka ce ba ni ce ban rike ta da kyau ba menene da sauransu inda mace ce akan kujera babba na je na same ta za ta yi feeling din wannan pains mace yar uwarta ta zo
ni yanzu yara ma suna cewa ba in dai baba amma baban how many baba ne kuke ganin yana a matsayin baba a gidan yawancin gidaje yanzu mata ne ke daukan nauyin gidaje most of the things in the house women so dan Allah dan annabi mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna kuma mu daina zargin junan mu
Shirinmu na gaba za mu sake leka wannan zauri na ofishin muryar Amurka a nan Abuja. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. madalla, kada a sha'afa dai muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan Abuja. Sai a dakaci shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Maudu'inmu a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya karkata ne kan matsalar dagwalon masana'antu wanda jihar Kano Najeriya ta dade tana fama da ita, kasancewar akwai masana'antu da dama a jihar Kano. Mun karɓi bakoncin Professor Adamu Idris Tanko, malami a Jami'ar Bayero dake Kano Najeriya. Ayi sauraro lafiya. Ina ga batun dagwalon masana'antu da ke yawan samu a jihar Kano.
Wannan nau'i ne na yadda muke lahanta muhallinmu. Yanzu ka dauka misali dagwalo na masana'antu, muna da manyan masana'antu misali a nan Kano wajen yankuna hudu muke da su da suke fitta dagwalonsu, yake kuma binciken hanyar ruwa ya magudanar ruwa ya shiga cikin manya-manyan ramuka da ke Kano. Misali wannan radi nama da muke kira Riba Hadeja, wanda yake tafiya tun daga nan har Hadeja har shi yake shiga cikin Lekchad. Dagwalon da yake fitowa daga nan sharadar Sichanawa haka yake shiga cikin wannan kaji iskar da yake shaka babu daɗi, saboda wari ne ka tabbatar cewa bai guba ce. Haka duk wata rai da ke cikin ruwa, misali kifi da dukkan wasu halittu da ke cikin ruwa, su ma ka lalata musu
muhallinsu.
To da haka zaka ga kifi a wani yanayin ya iya rayuwa a cikin wannan rafi da ake zuba mata wannan dagwalo. Da idan ka bi mun dauka ka ce ka je wannan gara ta Tamburawa da aka haɗu, akwai mahaɗa wanda ta fito da wannan salata da wata ta tsawarki da kuma wannan da ta fito misali daga nan wajen Kano Riwa Project cikin kore kenan. Inda suka haɗu za ka yi kifayen da ke cikin wannan rafi da ke tahowa daga kura da wannan da ke fitowa daga sharada, sai ka ga yanayin kifayen ya bambanta. Yawanci ana ganin kamar kifayen ma ba sa iya rayuwa a cikin wancan ruwan da duk da cewa ya zo ya haɗu, amma kifi ba ya iya rayuwa. To haka halittu masu yawa ba sa iya rayuwa a cikin wannan, domin da wannan dagwalo kusan ko menene ya zama na yana da matsala. To haka wannan haka muke tafi da shi, haka yake bin ruwa ya shiga nan duka garuruwan da ke kasan a Kano. Misali ya dauka ya shiga ta Wudil, ya ratsa ya yi Gaya, ya ratsa ya shiga har Hadeja.
To Professor, wai shin su masu kamfanoni ba sa tanadin hanyar irin wannan dagwalon ne idan masana'antun nasu?
Akwai doka da aka sa na cewa duk mai masana'anta ana so sai ya kamar ya gyara ruwan da duk zai fitar da shi ya shiga, amma yana da wahala a ce duk mai masana'anta a wannan yanayin ya maida ruwansa ya zama ba shi da guba kamar yadda muke gani. Kuma yawanci wannan al'amari da muke ta kuka a kansa na cewa yanayi na cin hanci da rashawa shi ne gaskiya. Waɗannan masu manyan masana'antu suna da yadda suke biyan su waɗannan wakilai da hukumomi abinda za su ba su. To waɗannan shi yake hana,
wato kamar toshiyar baki ke nan,
yau da gobe suka kara suna fara toshiyar baki. To haka ake kai matsaloli ne dai gaskiya da suke da yawa.
Duka iya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin yanayi na wannan mako. Sai kuma wani cikin idan Allah ya yarda mu kawo muku ci gaban wannan shirin.
kuna sauraron wannan shiri na musamman ne daga ofishin muryar Amurka a nan Abuja. Awal Garba, shigo ka yi mana bitan muhimman labarun jaridun jamhuriyar Kamaru.
Za ku fara shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Ecoma handa ta ruwaito mana cewar babban bankin nahiyar Afirka ta tsakiya biya ya bayyana mana cewar tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya yana tangatangal a halin yanzu. Jaridar Leju kuma cewa ta yi cutar coronavirus yana neman sanya kasar Kamaru cikin halin niyasu. Sai jaridan Informaten handa ta yi mana jagobe ne kan bayanin da jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ya yi Maurice Kamto anda yake jan hankalin shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya ce mujin ne idan shugaban ya fi taiwa jama'ar kasar jawabi ba akan cutar coronavirus a kasar Kamaru ya ce to shi zai fito yayi wa al'umman kasar jawabi amma ministan kwadago na kasar Kamaru Gregoire Owona ya ce masa ruwa ba sa han kwando bane. Jaridar Guardian Post ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ce masu tayar da kayar baya a bangaren yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sun ce za su saisaita yakin da suke yi da gwamnatin kasar Kamaru domin bulowar cutar coronavirus a duniya. Jaridar The Sun kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi sarakunan gargajiya na bangaren yan awaren kasar Kamaru sun fara tattaunawa da Prime Minister kasar Dion Gote domin samun mafita a yakin da ake yi a bangaren su. Jaridar Le Guardian kuma ta gulmuta mana cewar Maurice Kamto jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ya bawa shugaba Biya kwanaki 7 domin yayi wa yan kasar jawabi kan cutar annobar coronavirus. Jaridar Lucian ita kuma ta gulmuta mana cewar kwanaki 730 din da ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru yayi a ofishin sa Mr. Atangaji irin ayyukan da ya gudanar ba ta samun wani ministan cikin gida a kasar Kamaru wanda yake aiki kamar sa babu tsoro ba. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar da misaje ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ta wallafa a farkon shafin ta cewar har yanzu dai kasar Kamaru tana fama da rashin masu gudanar da mulki cikin gaskiya da rikon amana. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Awal Garba, sai wani makon kenan, Allah yarda za ka dawo don kawo mana sabuwar bita. Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Alkaya da na gabatar da shirin, nake muku ban kwana, mu zama lafiya.